Daga muryar Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkamu sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM, sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka haɗa da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sa kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio, sannan kuma za a iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Zara Aminu Fagi
tare da ni Amina Bahari Auna.
A duk ranar Laraba, shirin yau da gobe na magana ne akan harkokin siyasa da shugabanci na gari. A yau 5 ga watan Oktoba na shekarar 2022, za mu yi magana ne akan rawar da kafofin sada zumunta za su taka a babban zaben shekarar 2023.
Ke Zara, muna tafa da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa ya gayyato mana matasa masu ruwa da tsaki domin tattaunawa da su akan wannan batu.
Sai ku kasa kunne ku saurari shirin yau da gobe.
Kuma sauraro, bari mu tsinduma cikin shirin da garzayawa jihar Kano wajen wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari. Mahmud, gare ka.
Assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku a wannan zaure na matasa, inda muke tattauna al'amuran da suka shafi ainihin matasa, makomarsu da ci gabansu na rayuwa baki ɗaya ta kowane fanni. A ƴan kwanakin nan ne hukumar zaben Najeriya INEC ta ayyana cewa ta ba wa 'yan takara da jam'in siyasa su fara kamfe na neman ta ƙuri'ar mutane, wato ta hanyar tallata 'yan takararsu a wani mataki na tunkarar zaben 2023 idan Allah ya kai mu, wanda za a yi a watan Fabrairu na ita shekara ta 2023 insha Allah. Za mu tattauna wannan batu mu ga wacce rawa ya kamata su matasa su taka akan batun tallata 'yan takara, kuma yaya ya kamata su taka ta musamman ta sigar amfani da abin da ake cewa social media, kafofin sada zumunta waɗanda suka hada da Facebook, WhatsApp, Twitter, TikTok da sauransu da sauransu. Domin tattauna wannan batu akwai Dr. Musa Abdullahi Sufi, masani ne da yake mu'amala da harkokin kafofin sada zumunta, wanda a turanci ake ce musu social media influencers. Yana daga cikin mutane mashahurai da suke da followers, kuma ake sauraron ra'ayoyinsu da bayanai da suke wato yadawa a kafofin labarai na sada zumunta na Facebook da Twitter da makamantansu. Malam Musa, barka da zuwa.
Assalamu alaikum masu sauraro.
Sannan akwai Abdul Ghani Rufai, masani ne a bangaren ICT, yana da ilimi a wannan fanni, kuma zai mana bayani akan yadda matasa ya kamata masu dinga amfani da ita wannan technology, wato wannan fasaha sadarwa da Allah ya kawo mana wannan lokaci, don ta zama mai alfanu musamman a gare mu da kuma kasar mu baki daya. Dakta, barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
Malam Abdul Ghani, menene ne social media dinnan, kuma ya aka ta samu, ya kamata a ce an yi amfani da ta sigar siyasa ta ɗan takara?
To, assalamu alaikum warahmatullahi. Kamar yadda masu sauraro suka sani kuma jama'a suka sani, shine duniya ta samu wato ci gaba ta fannoni da yawa, kuma duniya ta rika motsawa daga wani mataki zuwa wani. A takaice, a yanzu a bangaren a matakin abinda ake kira information age, ake lokacin da fasahar sadarwa da kuma wato abinda ya shafi samun bayanai shine yanzu kusan abinda ya fi daukan haske a wannan zabanin, kuma yana ɗaya daga cikin jigo na tafi da komai a wannan zamani. Kuma hakan ya samu ne saboda ci gaba da aka samu na wato fasaha, kirkira da fasaha, a kuma tsarin kirkira da fasaha a bana a wannan karni an samu ci gaba na musamman a bangaren fasahar sadarwa shi ya saka kuma hakan aka samar da kafofi da dama wanda suka kawo al'umma ta dunkule a wuri daya wanda a da idan kana da bayani daga wannan yanki na duniya sai zai dau kusan shekara guda kafin ya kai wani bangare yanzu ya Allah a ce abu ya faru a Kano kake so a ji shi a China a da sai a shekara kafin ya kai amma yanzu abinda in ka dau tsakanin kiftawar idanu sai bayanin abin da ya faru a Kano ya je China ya je Ingila ya je Russia ya je dukkanin wasu sassa na duniya kuma har a samu wani daga can din shi ma ya tofa albarkacin bakin sa har nan kuma ya mayar har a samu musayan yawo so wannan yana nuna cewar duniya an matso kusa an dunkule wuri daya to wannan ci gaba ne wanda yake a tamkar wuka yana da kaifi kuma za a yi amfani da kaifin wurin abu mai kyau da mara kyau
Dr. Musa matasa su ne suka fi amfani da ita wannan kafa wannan bangare na kafa sadarwa din nan matasan Najeriya ta yaya suke amfani da kaifin wannan
to alhamdulillah kamar yadda abokin magana ita ya faɗa ba da bayanai masu muhimmanci ita dai abin da yake da muhimmanci mutane su gane cewa ita wannan kafa ta sada zumunta ta zamani wuri ne da yake akwai da yake nuna kamar gari ne da al'umma suke zaune a cikin al'umman nan akwai mutanen kirki akwai masu hankali akwai mahaukata akwai na duka da sauransu duk sun cakuɗa wannan to ita ma ita wannan kafa ta sada zumunta ita ma ta haɗa irin waɗannan duka so duk sanda ka hau a tunanin ka karka kaddara cewa kana tare da irin waɗannan waɗanda sun san abin da suke su ba su sani ba to idan kalli cewa sassan duniya da dama suna da kokarin kulawa saboda tsari na gwamnati da kuma ilimi da mutane suke da shi ya kasance da dama sukan kalli wannan abin da yanda za su yi amfani da shi domin ya amfani kasar su ya amfani kansu da waɗanda ma za su zo nan gaba amma a nan Najeriya an dan samu dan akasi kadan akasin da aka samu a nan shine wasu sai saboda irin bayanai da suke fitowa musamman ta bangaren yan siyasa ko ta bangaren wasu masu kawo rikice-rikice sai aka maida wannan gurin ya zama wani abu wurin burgewa ne na cin mutuncin mutane wanda su kuma matasan nan da suka ga irin wannan sai su ma suka dauka in kana so a sanka kasance gwani ne kai wurin sakalkalo mangano na cin mutuncin wani idan baka kaunar mutum ka yaba masa magana ko wani wanda yake gaba ko rigima da wani kai kuma kana son wannan kai ma ka bi shi kai wannan so saboda haka an zahafa wannan abin saboda haka sai kasance wasu daga cikin gidajen labaran rika ma musamman wanda ba kwararru ba sai su ma suka rika amfani da wannan sashi suna amfani da fitar da mangano saboda haka matasan da suke tasowa dama yawanci ga karancin ilimi saboda babu ingantaccen ilimin primary babu ingantaccen secondary sannan watakila an je gaba da primary ma babu irin waɗannan abubuwa na rayuwa da za su saita kan mutum to sai suka ɗauki wannan abin a matsayin hanyar burgewa cin mutum a faɗi ƙarya a yaɗa idan an magana ta shigo baka tantance ta ba duk sai amfani wannan to shi saka mu a Najeriya muka zama ɗaya daga cikin waɗanda muka zama wasu daga cikin ƙasashen da ake amfani da ita wannan kafa ta hanyar da bai dace ba sai kalla ta hanyar da ake nuna rashin kishin ƙasa ta zama fa gaba a cikin al'umma musamman da ake amfani da matasa kamar da na faɗa so gaskiyar magana a Najeriya a dai wannan bangaren matasa da dama sun samu kansu a tsakanin wuya saboda suna ganin kamar ita ce wannan hanyar burgewa duk da akwai matasan da kuma suna amfani da wannan wurin zayyanar da abubuwa na cigaban al'umma da kaga malaman addini suna ciki tattauna wasu muhimman abubuwa da sauransu shi saka ko a waɗanda ake kira da suna waɗanda suke zaburar da mutane a cikin kafan social media da ake ce musu influencers din influencers kalabi ne akwai waɗanda suke ɗora mutane suna sa su hanya ana bibiyan su da dama amma direct inda suke tafiyar da mutane hanya ce da ba ta da inganci ci ba ta da kyau mara amfani wata kila ba ta rashin kishin ƙasa sannan akwai kuma za ka ga cewa su kullum kokarin da suke su ga yadda za su nuna wa mutane nusar da su kishin ƙasa kaunar ƙasa sun kasu kashi biyu
to muna magana matasa Abdulganiyu wai a kiyasi da bincike da kuka yi yan Najeriya matasan Najeriya sun kai wata kila kiyasin sun kai nawa suke amfani da wannan kafa ta social media misali
ai bisa kiyasi mutanen da ke amfani da kafafen sada zumunta a Najeriya sun kai miliyan 100 da wani abu mutane mafi yawancin mutanen Najeriya suna amfani da fasahar sadarwa
tun daga kana nufin yan Najeriya gabaki ɗayan su ko kuma idan haka ne matasan su matasan cikin su ya kai kaman nawa kenan misali
to mafi yawancin population number da aka duba abinda kiyasi ya nuna mafi yawancin matasa suna amfani da wannan kafa a Najeriya. Najeriya tana cikin ƙasar da tafi kake da yawan masu amfani da dandalan sada zumunta ko kuma amfani da wayar hannu.
Dama kai mana bayani cewa ita kamar wuka ce ya danganta kai amfani da ita ka yanka dabbar da take halalce ko kuma ta haramce. La'akari da yadda dimbin matasa misali suke amfani da ita kafannan ta sadarwa. Akwai misali wasu ka'idoji ko kuma wasu ciraku da aka dasa misali na ganin cewa watakila suna nusar da matasa wurin amfani da social media.
To ita abinda ya shafi social media a duniya ma gaba ɗaya ta zo duniya a matsayin bazata ne. Bazata ta zo duniya domin karɓuwarta da kuma yawan amfani da ita ya zo a matsayin bazata kuma dukkanin gwamnatoci a duk duniya suna ta fama ne da yanda za su bullowa wannan al'amari da ya zo. Na ɗaya a hannu guda ana duniya ta daɗe tana ƙoƙarin assasa tsarin 'yancin faɗin albarkacin baki. Ta wani hannun kuma ana ƙoƙari kada a wuce gona da iri wurin amfani da wannan 'yanci. To in ka lura shi ne dukkanin gwamnatoci a duniya suna tsaka mai wuya. Na ɗaya suna gudun hana tofa albarkacin baki. Na biyu suna ƙoƙarin kuma dakile wuce gona da iri wanda wuce gona da irin nan yakan haifar da fituna kamar ta rigingimu a tsakanin al'umma wanda a wasu wuraren ma har yaki hakan yakan iya haifarwa. To duka dai an shiga tsaka mai wuya. An ka lura a shekaru marasa yawa za ka samu cewar akwai abin da ke kira citizen journalism. Yan ƙasa sukan lalubo bayanai su yada ba a majira wani kafafen yaɗa labarai sun su je su yi amfani da ƙwarewarsu su kawo a mutum yana wucewa ta hanya ma in ya ga abu sai ya saka a social media kuma wannan ya zama news kenan.
Ya zama labari.
So in ka lura za ka ga kusan an yi decentralizing abinda ya shafi harkar labarai yaɗa labarai.
To muna maganar misali campaign da 'yan siyasa za su fara ko kuma suka fara don tinkara zaben 2023 din nan. Ga barazanar da ita social media take yi misali ma duniya kamar yadda ka faɗa ka ce ta zo a bazata amma rasa yadda za a yi da ita gwamnatoci da hukumomi sun shiga tsaka mai wuya. Akwai wata hanya da watakila za a bi misali musamman mu a Najeriya a yi amfani da ita a dakile ta yadda za a dakile yaɗa labarin da ba su dace ba misali musamman idan kar a zafafa yanayin tafiyar siyasa.
To bangaren harkar da ta shafi kamfe shi ma kamar yadda aka faɗa akwai wato efforts ko wani yunkuri da wasu hukumomi suke yi na farko su kansu Facebook din ma matakin kansu kamar Facebook kamar Twitter da sauransu kamfanin kansu suna yin nasu kokarin domin sun fito da tsare-tsare daban-daban na wurin dakile irin wannan campaign wuce zurmewa a harkar abin da shafi campaign. Na biyu akwai kungiyoyin gama kai da suke nasu kokarin hatta ita kanta hukumar zabe ta fito da guidelines akan abin da ta shafi hate speech kalaman batanci duka sun fito da su. Sannan kuma hatta hukumar NBC ita ma tana da nata tsare-tsaren su AFCON da sauransu duk suna da tsare-tsare. Babban matsalar da ake ciki shine tsare-tsaren da yawa ba za su gamsar ba ta bangaren kula da matsaloli da suka shafi wayannan dandalin sadarwa. Amma duk da haka naga su kansu INEC din hukumar zabe da su NBC din suna ta kokarin wayar da kai ga al'umma su kiyaye da sauransu. Daga bincike da wasu ayyuka da aka yi a baya tun daga 2015 mun yi abubuwa da suka gudanar da bincike akan abin da ya shafi yaya wannan yanayin amfani da fasahar sadarwa wurin yaɗa kalaman ɓatanci abinda muka gano shine kamar ana ta samun wani yanayi
kuma dalla ga ci gaban tattaunawar
daga 2015 zaka samu da yan siyasan da kansu sukan shiga su irin wannan kalamai sannan kuma wanda kalaman sun samar da fitintun da dama to amma daga baya saboda yunkuri da kungiyoyin gama kai suka rika yi na gida da na waje na kokarin dakile irin wannan tsare-tsare an samu wani canji da yawan su waɗanda suke yan siyasa waɗanda suke ganin cewa sai sun yi amfani da wannan tsari za su samu da abin da suke nema sun shiga amfani da matasa wanda muke kira proxies su sai su yi a yanayin da su suke so ta yasa zaka ji kowanne dan siyasa da kowace jam'iyya yana da abin da suke kira yan social media
social media team
din nan su ne wasu sukan amfani da su wurin tallata manufofinsu wasu kuma sai su amfani da su wurin batanci da kuma
wato
yawwa batanci ga abokan hamayya da kuma yin amfani da dabarun yada abubuwa marasa kyau wanda a wasu lokutan ma akan amfani da su wurin fitina sannan kuma wannan abun idan ka gani trend din yanda ya taho a bana 2023 idan ba a dau matakai na musamman ba domin zaben bana ya sha bamban da na wancan lokuta abinda isaka Najeriya tana da tarihi shi kuma tarihi yakan maimaita kansa akwai lokuta a baya da aka yi zabe wanda yake aka samu manya-manyan yan takarar sun fito wasu bangare daya wanda aka yi na regional gamma mutane kowane region kowane yanki ya fitar da dan takararsa wannan shi ya bayi zuwa wasu fitintunu da aka yi ta yi har suka kai ga yakin basasa da sauransu to bana akwai wato kamanceceniya da yanayin zaben bana da wancan dan haka dole sai kasa ta yi tunani kuma an yi kokari na musamman an kare tsamara wurin ganin cewa an dakile duk abin da zai haifar da fitina
to ma Musa jawabin da shugaba Buhari yayi a yau din nan na independent ya tabo batun abin da ake cewa hate speech ya ma ja hankalin jam'in siyasa da yan takara akan hadarin da ke tattare da shi wannan kalama yana batanci yaya kake ganin wannan kira na shugaba Buhari misali zai yi tasiri ga ma'abuta amfani da social media
to ita dai dokar ita ta zabe wacce take ta shekara ta 2022 ina ga sashi na 92 ya fito karar ya nuna rashin daidai da kuma ya daukan hukunci game da waɗanda suke amfani da kalamai na batanci na zagi cin mutunci da wani da kaskantar da mutum a sakamakon wannan ne na zabe to akwai doka ta takalli wannan sannan kalli su kansu hukumar da take tace bayanai da suke fita na labarai da sauransu ita ma akwai wannan tsare-tsaren na ganin cewa an kawar da waɗannan so kiran da shugaba Muhammadu Buhari kuma a yau irin wannan rana ta 1st October shi ma yayi shi ne a bisa kadamin da ya dace domin rana ce da kusan yawancin mutane da su saurari wannan batun nasa to babban abin da yake zai kara wa abin ya zama ya aikata yayi tasiri shine aiwatar da dokar ga duka waɗanda suka saba wannan tare da kuma ci gaba da ilmantar da al'umma akan waɗannan dokokin da suke ana domin wani abu ne kai doka wani abu ne kuma waɗanda ya kamata su san dokan nan al'umman Najeriya da sauran mahukunta su sani musamman a ga karar cewa ga tsari da ake da shi na fadu wanda wannan abu akwai yiwuwar cewa zai sami hukunci mai tsanani so da haka muna kira zaton kamar yadda shi shugaban kasa ya wannan kiran kamata ya kuma muji su ma gwamnoni a jihohi sun kara nana ta irin wannan su ma ita kanta hukumar zabe ta yi wannan sannan a ga abubuwan suna yawo a cikin kafafen sadarwa wannan na zamani ana iya daukan nauyin wasu tallace-tallace da za a rika yadawa a gidan talabishin da radio domin su nusantar da al'umma cewa ga irin hukunce-hukuncen da suke ga kuma abubuwan da ya dace.
Haka ganin watakila akwai karancin ilimi a cikin matasa da suke amfani da social media din nan.
Gaskiyar magana ita ce matasan Najeriya kamar yadda ka sani da dama kamar yadda aka faɗa wasu na da ilimi wasu kuma suna da karancin ilimi da fahimta. To amma babban matsalar da ake samu a Najeriya kamar yadda na faɗa a baya shine yanda waɗanda suka kasance su suke bawa matasan nan da ma al'ummar Najeriya irin bayani shine waɗanda suke sanar da al'umma irin bayanin da suke so a ji. Na farko mutane suna jin wasu bayanai daga 'yan siyasa. Su kuwa yawanci 'yan siyasa duk wanda zai gaya maka abu zai gaya maka abu ne abin da zai nuna shi ya dace. Wanda idan baya kan mulki zai kokari ga duk wani abu da zai yi na bata wata gwamnati da take kai yayi ta koya ne haka ita ma take kai za ta kokari ta bata wannan saboda a tunanin su hakan shine zai nuna wa al'umma cewa su ne na gaskiya su ne masu kafafan yaɗa labarai a kodin da kamar da nace ba kwararru ba wanda su kuma wasu kwararrun ne amma sun gane amfani da irin wannan abin da mutane suka fi kauna shine abu na batanci abu na wannan so abin ya riga ya shiga cikin tsari kamar ya tafi amma kyale shahar yayi karfi yayi nisa wurin cewa kalamai na batanci kalamai na cin zarafi kamar wani abu ne da in ana yin sa akwai bukata to saboda haka su matasan da suka taso sun ga irin wannan yan siyasa manya da kanana suna yi gidajen rediyo suna yi sai suka dauki abin a matsayin wannan ita ce hanya ba wani abu ake bacin da ba a ji ana hukunta mutane akai ba so dan haka tsari na farko shine ita wannan hukumar kula da yada labarai sai ta yi aikin ta sannan da INEC da ita gwamnati ta kalli dokokin da yake suna nan na cin zarafi da mutane kuma su nemi rika neman haƙƙin su a kotu kuma a kasance ana samar da wannan kotun kuma ana yada cewa ga wani an ci zarafin sa a kafan yaɗa labarai kuma gashi an zo an yi hukunci ko na tara ko na ɗauri ga wanda ya irin wannan so waɗannan su za su taimaka amma dai matasan akwai buƙatar ƙara jan hankalin su cewa yawanci waɗanda suke amfani da su suna sa suna abubuwan da suke ba wai ƙanar su suke ba domin kamar yadda suke bada misali cewa ba za ka ga 'ya'yan suna yi ba na farko sannan bayan ba za ka ga 'ya'yan suna yi na farko ba su taɓa jansu a jiki wurin da za su yi arziki ka gan sun zama wasu abin kwatankwaci kullum za ka ga cewa mutum shekara goma yana abu ɗaya a inda yake ba a nan yake ba sannan kalli kuma da yanayin siyasar shine inda za ka gane cewa akwai matsala da suke kokari suke wannan abin da suke yana ƙara tasiri a cikin kwakwalwar su matasan shine yawancin matasa sukan kalli wai akwai bambanci tsakanin jam'iyyun da muke da su bacin kuma tun daga shekara 99 zuwa yau da muke magana waɗannan mutanen da su ne sama da kashi 90 wanda su ne yau idan ana cin riba a wannan jam'iyyar idan cin ribar ya ƙare sai a yi bulaguro a koma wata jam'iyyar da ta canza suna so ina ganin ya kamata matasa su gane cewa a kalli wanda yake shine wanda ya dace wanda zai abin da zai bayar sannan yana ɗaya daga cikin abin da ma muke nema wannan karancewa duk mutumin da ya yi kalma ta rashin daraja ta rashin girma to shi kansa wannan a jami'ar layi cewa wannan bai kamata ya zama shine shugaba ba domin yana iya kawo ɓatanci a cikin al'umma.
Baya ga hukunce da ya kamata a ɗauka Abdulgari kana ganin cewa baka ganin cewa akwai wasu ƴan hikimomi misali na technology ɗin da ya kamata a ce su matasan nan sun samu iliminsu domin su dinga ilmantar da kansu wannan za su nusar da su cewa zan tantance wannan abin ya kamata in yaɗa ko bai kamata ba.
Akwai yunkuri da aka yi kwarai da gaske wanda na samar da wasu dabaru na tabbatar da sahihancin labarai kuma labaran nan ya haɗa da labarai wanda yake na rubutacce na text kenan. Akwai kimiyyar manhajoji wanda suke tantance labarai na text, akwai manhajoji wanda su kuma video suke tantancewa, akwai wanda suke tantance kuma hotuna. To duka akwai su da dama kuma su kansu manyan kafafen sada zumuntar kansu da Facebook da Twitter din da kuma Google daga su ma suna da nasu wanda suka fitar wanda ake amfani da su da kuma wasu manhajoji wanda kungiyoyi da dama da kuma kungiyoyin gama kai su ma suka fitar. To akwai su da dama kuma
ai matasan nan suna ko amfani da su ko kuma suna da masaniya ma dangane da cewa akwai waɗannan manhajoji da kake magana?
Ba ni da cikakkun lambobi ko bayanai akan amfani da su. Ala ayi halin dai abinda ake bukata akwai bukatar kungiyoyin gama kai da gwamnatoci da hukumomin gwamnati su yi kokari wurin shirya tarurruka da kuma shirya wato taron
dama abinda nake nufi shine idan kai la'akari da yadda ake yada wato kalaman da basu dace ba ko kuma bayanan da ba sahihai ba da wato lambarsu da kuma samuwar waɗannan ababe na manhajoji da ka faɗa, shin wannan yana nuna ma cewa masu amfani da kafofin labaran nan na sada zumunci suna da masaniya kuma suna aiki da waɗancan manhajoji kuwa?
To, batun masaniya ana yaɗa bayanin masaniya domin ka kalle ƙungiyoyin gama kai suna haka, sai dai kawai za a iya cewa ko sanarwar bata isa ba. Shi yasa nake cewa idan hukumomi da kuma ƙungiyoyi da sauran al'umma za su rinka shirya tarurruka na wayar da kai ga matasa akan su san da waɗannan abubuwa, ba kuma iya matasa ba, hatta kafofin yaɗa labarai, tunda an samu masaloli inda kafofin hukumomin yaɗa labarai sun yaɗa labaran da ya Allah duka ba na gaskiya ba ne saboda kawai sun gansu a social media. To, ana buƙatar horarwa da kuma shirya tarurruka wurin nuna wa mutane yadda za su yi amfani da waɗancan manhajoji wurin tantance duk labarin da za su yaɗa. Kuma a sanar da al'umma illar yin hakan ga al'umma, kuma a sanar da al'umma wato tsarin hukunci da aka tanada don tabbatar da haka. Sannan hukumomin da suke da alhakin hukunci su ma ya kamata su dan su yi kokari wurin tauna tsakuwa don aya ta ji tsoro. Wannan zai taimaka matuƙa wurin rage amfani da waɗannan kalamun. Wato, da yawa ba a kallar yiwuwar hakan, domin ba ko da yaushe in an yaɗa kalamun ɓatanci yake samu da fitina ba. To, amma idan suka haɗu suka cushe ne, ɗaya ya bayi zuwa ɗaya, ɗaya bayi zuwa ɗaya, har ya bayi ga fitinar, shi ne abin da ke faruwa. Sannan in muka kalli ma da wasu ƙasashe da hakan suka faru, kamar ƙasashen su yi Myanmar, kamar ƙasar Rwanda, da sauran ƙasashe inda aka yi ƙazamar fitina, za ka ga yawanci kalaman ɓatanci sun taimaka matuƙa da kuma yaɗa wato labarai wanda suke ba sahihai ba, duka sun taimaka wurin
ma Musa, ana ta maganar wayar da kai dinnan. Wai haƙƙin waye ne? Tunda misali yanzu kuke ga mana cewa kusan kowane dan siyasa yana da social media team.
Iyaye su ne mutanen da ya kamata a ce su ne na farko waɗanda za su ba wa ƴaƴa tarbiyya, wanda su ne in suka sa su da tarbiyyar za su fara tantance daidai da ba daidai ba. To, idan aka samu rauni daga nan, idan yaran sun taso, to duk wani jagwal din abu da ya zo musu za su karbe shi ne a tsufar da ya zo musu. Mataki na biyu a makarantunmu, ikazance akwai tsari na tarbiyyantar da matasa da suke tasowa akan sanin tantance bayanai da sauransu, wanda su ma malaman sai fa an musu horo, kamar da su ma iyayen sai sun ji wataƙila a wani tsari na bayanai na wayar da kai da sauransu. To, inda abin yake faruwa shi ne, shi faɗan siyasa ba wai yana tantance wanda yake mai ƙwaƙwalwa ko wanda zai kawo ci gaba ga al'umma, yawanci ba shi ne ba. Yawanci gayyar ake so, sannan gayyar kuma wanne ne idan ya zo, wataƙila ina tsoron kada wani ya taɓa ni, nima in haɗa da waɗanda suna iya kare ni. To, a haka ake samu matasan da su shigo, shi ne za ka ga ana samun ƴan bangar siyasa. Waɗanda kuma suka ɗan yi karatun da za su hawo irin wannan kafar ta su kafar yaɗa labarai, su kuma sun gane cewa idan aka taɓa musu wani mai gida, in suka yi masa ramuwa da irin ɓatancin su ma, to suna samun tagomashi daga wannan mai gidan nasu. Wasu ma har a ba su kuɗi don su je gidan rediyo an likafa ta ɗaga, su je su riƙa bayanai na yadda suka ga dama akan wanda yake yana irin wannan. So, matakan dole sai an 'yan siyasar sun tsaftace tsarin nasu wurin tantancewa cewa da suwa zan yi mu'amala wanda za su riƙe min ƙarin bayanai, sannan da tsawatarwa da duk sanda suka ga wannan suna da mungwanci mutanen da baya da ake cin zarafin yanzu, misali 'yan siyasa tsakaninsu, za ga lokacin baya da suke da wata dama ba su hana waɗanda suke wasu wannan abin ba, su ma sai abin ya dawo kansu.
Masu saurari, a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma abokiyar aiki na da ta na gabatar da shirin Zahra Aminu Fage, sai Julie Leves Gresham da ta taidaita mana sauti kuma ta haɗa mana shirin baki ɗayansa. Ni ce Amina Bahari, auna daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, nake sallama da ku. A kasance lafiya. Oh, my baby.